daya daga magana mu danganta ga Allah ba tare da ilimi ba wa min inkari ma lam nuhit bihi ilma kuma Allah ya raba mu da inkari ko fada akan abin da ilimin mu bai kai gare shi duk waɗanda suke fada akan waɗannan al'amuran in ka samu mutum tsakaninka da Allah a ina ka karanta an ce ba a magana da aljanni wanda ya kokarin cikin su shine zai kawo maka nurul albabi na dan fodiyo da kai karatu da ka san abin da dan fodiyo yake nufi saboda dan fodiyo yana yin wannan ruka din dan fodiyo yana yi kuma zai ce kafirci shi yasa an kai karatu sai ka binciki tarihin malamai dan fodiyo yana yi dan har babu ya ware na ruka a cikin ihya'us sunna ya ware abin da yake sunna na ruka ya ware abin da yake bid'a da yazo cikin littafin shi nurul albab sai ya ce maganganu da aljanu da wasu ke da a wasu ne ya ce wannan kafirci ne da bokaye da yan bori yake amma in ya ce kafirci ne umuman to yaya ake shi yana yin ruka shi dan fodiyo zai kafirta kanshi to kai in an yi maganganu ba za ka rinka hadawa kana ware abin da yake daidai ba kullun kai shi buha kake nema Abdulaziz bin Baz yace Allah ya raba mu da magana da babu jiba mu gani ba إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان شيني الدعاء بيأتكم وانا للتافي عبد العزيز بن عبد الله بن باز كينا حتى كي تتكي تاوى أبند أينه شي بن باز يفأي كينا نافات منغاني الشيء ذن تكي منا دمغانا قداء ود أينه إتتي ta fitayar wa da mutane hankali magana da aljanu da aka ce ko amma kafin mu kawo ga annabi sallallahu alaihi wasallam don akwai babi da zamu zo wuri zamu tattauna matsala akan yadda annabi yake yi da kuma yadda annabi yake magana da aljanu din kuma sai ka samu matsala tana nan burji sai kilta faito yaya akai ne fana mutane sun kwanta ba sa karatu to gashi a cikin wannan da majmu'ul fatawa a cikin mujalladi ta 24 shafi na 282 ibnu taymiya yace faslun wa amma kaunuhu lam yatabayyan lahu kayfiyatul jinni wa maqalatuhum bi adami ilmihi ibnu taymiya ne aka rubuto mishi tambaya ga wani malami yace shi fa bai san yadda za a ce wai ana magana da aljani irin wannan yadda suke musu din shine aka yi ibnu taymiya Ibnu Taymiya yace amma kasancewar wai shi wannan mutum yace bai san yadda ainihin aljanu suke ba bai san yadda ainihin za a ce ana magana da su ba bi adami ilmihi saboda rashin ilimin shi lam yunkiru wujuduhum yace da farko dai bai kamata ba tukuna yayi musu akan cewa akwai aljanu iz wujuduhum sabitun bi turuqin kaseera yace domin kasancewa aljanu akwai su ya tabbata ta hanyoyi daban-daban غير دلالة الكتاب والسنة يتي بند ما دليلنا القرآن دا سنة دليلي ما نحنك لي دا كما نحس نغني دا مشاهدة سنتبت دا چوا الأمر أقويشي سيتي فإن من الناس من رآه يتي دون دا تكي متاني أقول أن دا سكي غنن أرجنو لي واقعي ما كاتب أغني بكثني أبن دا الله يتي ما نشيني إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه Allah yake shedan da shi da zuriyar shi aljanu suna ganin ku ta inda ku ba ku ganin su ma'ana su suna ganin ku a sura ku ta halittar mutane amma ku ba za ku iya ganin su a cikin sura su ta halittar aljanu ba abinda qur'ani ya nuna mana kenan amma za ka iya ganin aljani a sura shi ta mutum gashi yanzu wani aljanin ya fadi zai iya rikida ya zama wani abin ka ganshi har fatauci da hudda ta yau da kullun duk ana yi da su suna rikida su zama haka mun gane wannan ko yace to daga cikin mutane akwai waɗanda suke ganin aljanu wa fihim man ra'ahum yace daga cikin mutane kuma akwai wanda ya ga aljani in kai baka taba gani ba me yiwa ka taba ganin wanda ya ga aljani wa sabata zalika indahu bil khabari wal yaqin kuma yace wannan abu ya tabbata a wurin wanda ya gani ta hanyar ko dai ya zama an bashi labari kuma labarin da ya zama ya tabbata wa minan nasi ibnu taymiya yace daga cikin mutane man kallamahum akwai wanda yake magana da aljani wa kallamuhu kuma aljanu na magana da shi gashi a cikin wannan littafin fa karatu ake yi littafin ibnu taymiya ne ina waɗanda suka ce wai ibnu taymiya ma bai san wannan matsala ba yace wa minan nasi man kallamahum daga cikin mutane akwai wanda yake magana da aljanu wa kallamuhu kuma aljanu suke magana da shi wa minan nasi man ya'muruhum wayan hahum, ya kamata ku dan saurara. Daga cikin mutane akwai wanda yake ainihin umarni kuma ya hana aljanu daga wasu abubuwa waɗanda suke ba daidai ba, wa yatasarrafu fihim, akwai wanda yake sarrafa aljanu yadda yake so. Allah ya hore mishi, ka kama aljani ka lakada mishi duka ya tuba ya fita ya bada wuri kuma bai sake dawowa. Ka umarce shi cewa in ya fita ga inda kake son ya tafi, ko kuma in ya zo fita din ga ta inda zai fita, ka sarrafa shi. Wannan horewa ce ta Allah wanda ya kan yi wasu bayin shi. Kuma akwai ainihin ba da kai da su aljanu sukan yi wa bokaye da ƴan boli da ƴan sihiri bayan sun mai da su kafirai. Duk yana faruwa ta ɗayan hanyoyin biyu. Yace wa hadha yakunu li salihina wa ghayri salihina, yace wannan yana faruwa ga mutanen kirki da waɗanda suke ba mutanen kirki ba. Mun fahimci wannan da kyau ko? Ƴan boli suna magana da aljanu, amma kafin ɗan boli ya magana da aljanni tukuna sai ya mishi wani abu wanda ya mai da shi kafiri. Ina fatan idan mun samu dama, don daga yau saboda akwai wani taro da aka ce za a gabatar a wannan ɗaki mako na sama, in mun samu dama za mu zo ainihin Lahadi ta sama. In mun ci gaba da muhadara mu za mu zo, za kuma ai magana akan matsala akan ai kudan kashe speaker nan kudan rage ta matsala akan ainihin aljani da kuma alaƙar shi da sihiri da irin yadda ƴan boli suke sarrafa su da bayanai waɗanda suka shafi waɗannan insha Allah ta'ala. To shine sai Ibn Taymiyyah yake cewa walau zakartu ma jarali, da a ce zan gaya maka abubuwan da suka faru gare ni, wali ashabi, da kuma abokaina, ma'ahum, abubuwan da suka faru tare da mu da aljanu, la tala al-khitab, yace da magana ta yi tsawo. Saboda Ibn Taymiyyah ya kware a wannan fanni, yana magana da su. To idan irin haka ta faru, abinda ake so ka bincika sai a ce idan ka ga mutum ya ce yana magana da aljani, ya zo da wani abu wanda ya saba wa al'ada ko, to sai a duba duk abin da mutum ya zo da shi wanda ya saba wa al'ada, idan wahayi Allah yake mishi, an yarda cewa wahayi Allah yake mishi, sai a ce wannan annabi ne, manzon Allah ne, wannan annabta da manzanci ta kare. Saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama yayi magana da aljanu, annabi sallallahu alaihi wasallam aljanu sun yi magana da shi, annabi ya daki aljani ya jigata shi ya fitar da shi daga jikin mara lafiya. Duk wannan abin da ya faru ga annabi tunda wahayi ake mishi sai a ce mu'jiza gare shi. Idan wani ya zo yace yana musulmi ne mai bin sunna mai kula da shari'a, sai a ce eh babu mamaki, don khariq lil ada ya faru ainihin tare da shi, wannan ya zama ainihin alama ta cewa ashe karamatul awliya gaskiya ce. Don karama ta waliyai duk wanda ya musunta fa ba ya zama musulmi, abinda Ibn Taymiyyah ya faɗi cikin wannan littafin ke a cikin annubuwa annubuwat da kuma wannan littafi nashi ainihin al-furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'i shaitan. Walittaka gaskiya ce, kuma akwai karama ta waliyai gaskiya, kuma akwai waɗanda suke neman su sai walittaka da ƙarfin tsiya, duk Ibn Taymiyyah ya bayyana su. Sai a kunna wuta sai fada ciki, sai a ce ai wannan sharifi ne, wane mutum, wuta ba ta cin shi. Sai haka ta faru a zamanin Ibn Taymiyyah. Kazan Ibn Taymiyyah yayi karatu ya buga da kowane irin mubtadi'i, fa kuma Allah ya hore mishi. Sai yace a kawo su su zo su yi wasan da wuta a gaban shi. Suka zo suna yi, wani abu ne ake shafa ba kan fada ba, wani abu ne ake shafa, an aka shafa zai bace a jikin mutum, ba za ka gan shi ba sai ya fada a wuta, shikenan kawai. Sai ai wane mutum sharifi, sai aka kawo su gaban Ibn Taymiyyah, suna saka hannu a wuta haka, suna ana ta tafi ana jefa hadaya da sadaka. Sai Ibn Taymiyyah yace a samo mishi ruwa da gishiri, sai aka samo, sai ɗibi gishiri ya zuba a ruwan, sai yace su wanke hannayen su. Sai suka wanke hannayen, sai yace su saka hannayen, ha ba sai ga su ana ta tafirza da su, suna wallahi ba za su shiga ba, ana sai kun shiga. Ashe ƙarya ne abin. To akwai waɗanda kuma ta hanyar asiri suke yi. Kai ɗinnan musulmi wallahi in kana wurin zaka iya karya wannan asirin, idan asiri ne wutar ta ci shi. Ƙarfin imani ake nufi ka samu, da kuma gaskiya a cikin abin da kake yi. Za mu zo mu ji wannan matsala har Annabi Isa yana yin ta. Insha Allah, in Allah ya kai mako na sama mai yiwuwa, za mu zo da ainihin aka ji abin da littafin sa yake faɗi. Annabi Isa yake zargin almajiran shi da suka kafa fitar da wani ainihin aljani daga wani mara lafiya, yace ba ku da imani ne shi yasa. Suka ce to yaya ake fitar da wannan, yace sai da imani da sallah da azumi, sannan zaka iya kora aljani. Yace in kana da imani da sallah da azumi yace zaka iya cewa dutsen nan matsa daga nan sai ya matsa yana nan a cikin babu sannan kuma ya lal asaf wannan matsala shahararriya ce a wurin kristoci idan kristoci suna fitar da aljani ko suna yawa mutum irin wannan sai suna ainihin daga bible suna cewa miracle of the holy ghost wannan mu'jiza ce ko karama ce ta injila sai aka zo ana wannan abu sai musulmi wai sai suka ce sihiri ne wai saboda ba su iya bambanta tsakanin sihiri da mu'jiza ba dan Allah ba dole a karantar da mutane aqida ba a bambance musu menene ainihin sihiri menene kuma mu'jiza menene annabci abin da ya gagari kafiran da kenan suka rinka zargin annaba da cewa sihiri suke da makamantansu to yaya ku kuma musulmi ba ku fada a cikin haka kristoci suna yin wannan abin har suna amfani da wannan damar wajen yada da'awarsu fa akwai wani da ya karanta wani littafi da ya karanta ga yadda yahudawa suke fitar da aljani ga yadda kristoci suke yi sai ya ga ba a kawo musulunci ba sai ya ce what of islam to da ya ji labarin wannan abu sai ya ji ashe ga amsar shi amma ya lal asaf sai kuma ana daukan ga wadanda ke malamai suna fitowa suna cewa wai asiri ake wai istinfaki ake wai laya ake dannewa kai a hankali da kanka wallahi abinda muke gaya maka kenan dan yanzu aljanin bari ku ji takafir din da aljanin suke idan ka kasance mai ƙaryata wannan matsalar sai aljanin sai su je su buge ka haka ya faru a makon nan da ya wuce wani nan an tashi lacca ana gama lacca kawai da ya tashi sai ya ce duk wannan ƙarya ne ina zuwa kawai sai ya haɗu da wannan larurar ga malam Umar shi ya mai ruƙa ya fitar mai da aljanin gashi a bayana aljanin na sakin sai ya ce a kawo shi wurin malam Awar ya roƙi gafara ga malam Umar a wurin Allah za ka roƙi gafara yake da aljanna da wuta abinda ake so kar ka ƙaryata abinda baka sani ba abinda Allah ya zargi kafirai kenan yace bal kazzabu bima lam yuhitu bi ilmihi kafirai sun ƙaryata abinda ilmin su bai kai ba an fahimci wannan da kyau ko saboda haka ba daidai bane kuma mu muke wa'azi muna hana mutane zuwa wurin bokaye da yan bori wace hanya ce zamu raba su da wannan larura ta su sai mutum ya zo sai a ce mishi larura ce ta furin yan bori wallahi a cikin addinin musulunci na bincika babu wata cuta da ta halatta maka da ka je wurin dan bori ko kuma ka kauce hanya duk cutar da ka sani akwai magani in wani bai sani ba wani ya sani amma babu cutar da Allah ya halatta maka da ka tafi ka nemi ainihin magani a hanyar da ta karkace babu yanzu da babokaye sun sha kashe mutane akan wannan larurar ba da yan bori da yan sihiri yaya ba ku tashi kun bude bokaye wuta ba yaya za a zo a karanta Qur'ani mu'jiza da karama ta Al-Qur'ani ta bayyana ku ce bokanci ku je ku yi karatu ku iya bambance tsakanin Qur'ani da bokanci in ba haka ba za ku shiga uku amma Qur'ani ai ya isa duk abin da ainihin ake nema na karama da mu'jiza Allah ya ce awalam yakfihim ayatan anna anzalna ilayka alkitaba yutla alaihim Qur'ani bai ishe su aya ba da suke cewa a zo musu da aya gashi ana karanta musu shi safa da yamma ai Qur'ani ya ishe aya ko duk abin da kake nema akwai shi a cikin Al-Qur'ani sai dai in baka sani baka tafi makaranta akwai baturen kasar Faransa mai suna Professor Maurice Vauquelin wannan professor malami ne wanda ya kware akan harkoki na ilimi na ainihin yanayi da rayuwa yace ya gwada dukkanin ainihin littattafai da Allah ya saukar da At-Tawrat da Injila Old and the New Testament da Qur'ani ya gwada a karkashin ilimin shi na kimiya gaba daya sai ga Bible yana saba wa wannan ilimi nashi amma kuma Qur'ani yana tabbatar da wannan ilimin nashi misali ɗaya da ya buga yace ya gano a cikin ilimin shi na kimiya cewa sama da ƙasa da amanna suke sai suka fashe wannan ce sama wannan ce ƙasa sai wani hayaki ya bayyana ya fito ciki yace da ya karanta Qur'ani sai ya ji Allah yana cewa awalam yara allazina kafaru anna samawati wal arda kanata rataqan fa fataqnahuma ina da kasar kasatin shi kuma ina da littafan shi Maurice Vauquelin professor ne mutumin kasar Faransa yana karanta Allah madaukakin sarki yace wai shin kafirai basu ga cewa da sama da kasa amanna suke bane sai muka tsaga su sannan waje anna min alma'i kullu shay'in hayy muka sanya rayuwar komai ta zama a karkashin ruwa to professor ne ya buga ya tabbatar da ainihin cewa Al-Qur'ani gaskiya ne kuma ya ku musulmi albishirin ku yanzu likitoci kafirai ba ma musulmi ba sun buga sun tabbatar da cewa ashe gaskiya ne aljini yana shiga jikin mutum kuma sun gano cewa in banda Qur'ani babu wata hanya da za a raba mutum da shi shi yasa sai suka waro ayoyin da suke bugun aljini din sai aka zuba su a computer ana zuwar musu da mutum asibiti idan ainihin suka buga aka caji kwakwalwa duk aka caji komai aka tabbatar da cewa aljini ne sai su saka shi a wannan ɗakin sai su bude karatun Qur'anin su kulle shi da kanshi zai warke ya bude ya fito kafirai sun san mu'jizar Qur'ani ko kuna nan kuna cewa asiri ake laya ake dannewa ba za ku yi kanku faɗa ba ku je ku yi ilimi kafirai suna ta bincike game da addinin musulunci ko kun kwanta wannan program din yana nan har ƙasar nan ya iso idan ya bayyana za ku ji insha Allah ta'ala amma a ƙasar Turai sun daɗe suna yi Qur'ani suka ainihin cire wasu ayoyi da suka san suna naushin aljani sosai sai suka zuba a computer sai aka yi ɗaki haka ya zama computerized Qur'ani da an danna gaba ɗaya ɗakin zai ɗauke da karatun Al-Qur'ani sai a jefa ka a ciki ka gama wantsal-wantsal ɗinka aljanin ya gudu ya baka wuri kai kuma ka buɗe ka fito da kanka tunda su ba su san a kama goshinka ana yi ba tunda ba musulmi ba ne Allah ya shiryar da mu to shine ainihin Ibn Taymiyyah yake cewa wa kadhalika ma jara li ghairina haka abubuwan da suka gudana ga wasu waɗanda ba mu ba lakin al-i'timadu fil ajubati al-ilmiyya ala ma yashtariku an-nasu fi ilmihi yace in kazo da fatawa kazo ba da fatawa da amsa a cikin addinin musulunci yace sai ka bayar gurgurdan yadda mutane za su ainihin iya dauka abinda yake da kai da masu sauraron ka za ku yi tarayya wajen fahimtar shi la yakunu lima yaqtasu bi ilmihi al-mujib sai ya zama ka ba da fatawa da abinda ya zama wanda kake ba fatawa zai iya fahimtar ka don haka Ibn Taymiyyah bai tsawaita wajen buga misalin mun yi magana da aljani lokaci kaza mun bugi magana ba yace illa an yakuna aljawabu liman yusaddiquhu fi ma yukhbiru bihi sai dai in ya zama amsar da zaka bayar kana buga misalai irin wannan kana bayarwa ne ga waɗanda za su gaskata ka farkon taso wannan matsalar sai da su malaman duk suka gama wannan hukuncin suka gama hayaniyar su duk muna jin su ai bokanci ne ai sihiri ne ai laya ake danne ai kaza sai kuma mutun ya lallako sai zo sai same ni wai da Allah yana son a kare shi da ilimi sai in ce a'a a masallacin da kaje ka faɗa din nan a jama'a to a masallacin za ka yi tambaya ka ce a kare ka sai a ce to zauna sai mu hau minbarin amma ka je ka yi faɗa a gefe guda nan kuma ka zo ka ce a kare ka da ilimi ai ba haka ake ilimi ba ba haka ake harkokin ilimi ba sai ka gama faɗa a cikin jahilai ku daina neman ku sai hankalin jahilai waɗannan jahilai Allah ya ɗauke su ya danka amana a hannunku ku malamai shi yasa in kun san gaskiya ku bayyana idan aka yi muku tambaya ba ku sani ba sai ku ce ba ku sani ba ilimin ka ko girman ka bai ragu ba an yi wa Imam Malik tambayoyi wajen 43 guda 17 kadai ya amsa sauran dai sai ya ce ban sani ba sai dan aikin ya ce ya Imam Malik tun daga kasar Yaman aka turo ni na zo in yi maka tambayoyin nan in koma da mutane amsa kai ka ce bai sani ba ka sani ba to in je in ce wa mutane me sai Imam Malik ya ce ka je ka ce sa'altu malikan fa qala malikun la adri na tambayi maliku ya ce ban sani ba shi yasa Imam Malik ya saka cikin ka'idojin shi da usulul fiqh cewa yana daga cikin ka'ida ta usulul fiqh shi kai malami ka saba wa kanka da almajiranka da cewa ban sani ba in baka sani ba sai ka zauna lafiya ha ai ta nake an wa annabi tambaya ya ce bai sani ba ko ba malaika jibril ya tambaye shi yaushe kiyama za ta tashi ba ba a gaban almajiran shi bane sahabbai to in yace bai sani ba ya ji kunya kenan sai yace mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il wanda ake tambaya bai fi wanda yake tambayar sani ba to da kan baka sani ba sai ka ce baka sani ba kuma wannan matsala tuni tana cikin aqida ahlus sunna wal jamaa to a takaice takaitawa abinda ainihin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya ainihin fadi kenan a cikin wannan littafi nashi Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu karshe abinda ainihin muke cewa jama'a shine mu rufe ainihin wannan muhadara ta mu da ainihin bayar da ma'anar maganar Sheikh Uthaymeen ɗaya daga cikin limaman hurmi ba karantowa zamu ba saboda lokaci ya kure amma ka je ka nemi wannan littafi majmu'ul fatawa wa rasail na fadilatu Sheikh Muhammad Ibn Saleh Al-Uthaymeen wannan littafi yanzu yana da juz'ai biyar ne a cikin juz'i na farko din ya tattauna mas'alar to ya zo ya magana a cikin shafi na 300 daidai, inda ya magana akan cewa ba dan da wannan matsala ta taso ba, dan matsala ta taso musu a Saudi Arabia da dadewa, aka samu su suka yi ta irin wannan wautar, sannan daga baya kansu ya zo ya waye. To shine yace ba dan wannan matsala da ta taso ba, ta nemi ta zama jayayya a tsakanin mutane, ta nemi kuma ta maida ainihin a mayar da littafin Allah kamar bai da ma'ana, don littafin Allah ya bayyana gaskiya, kuma kace ba haka abin yake ba. Yace to wallahi ba dan haka ba, da ba zai yi wannan maganar ba. Yace kuma ba dan ana neman a maida limaman musulunci su zama wawaye ba. Imam Ahmad ibn Hanbal suna yin wannan, su Sheikhul Islam ibn Taymiyyah suna yin wannan, duk salaf suna yin waɗannan abubuwan, shi kanshi annabi yana yi. Sai ka zo kace wannan bokanci ne, suwa kake nufi da bokanci? Kana nufin annabi ya bokanci? Inna annabi ya fi ƙarfin ya bokanci sallallahu alaihi wasallam. Sahabbai sun fi ƙarfin haka, sai Imam Ahmad haka, haka duk waɗannan malamai. Yace to ba dan waɗannan dalilai ba, babu yadda zai ya tsawaita magana akan wannan matsala din. Don haka yayi cikakken bayani, sai ka je ka nemi wannan littafi, saboda lokaci ne ya kure mana, shi yasa ainihin zamu takaita a nan insha Allahu ta'ala. Saboda haka daga ƙarshe abin da nake ga musulmi shine, musulmi su ji tsoron Allah, su je su yi karatu. Kada ainihin a zauna a ce za a yi bacci, bacci din nan ba zai kare mu da komai ba wallahi. Wajibi ne sai an tashi an koyi addinin musulunci, kuma a je a koye shi wurin waɗanda suka san shi. Malamai kuma ina ce musu su ji tsoron Allah, su tuna amanar da Allah ya dora musu game da mu ɗaliban ilimi a hannunsu. Su ji tsoron Allah, kar su rinka gigita jama'a. In matsala ta taso, ko kai ne malamwa, in baka sani ba sai ka ce baka sani ba. Allah ya shiryar da mu. Da wannan nake cikewa, nake cewa subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Malam da wani bayani ne? Ina tashi gida nake tafiya, don Allah kawai wani ba sai kun gaisa da ni ba. A tashi a ce duk taron nan sai an gaisa da ni, sai a karya mini hannu. Ina fata an gane. Saka tayi sai ku banni kawai sai in tafiya ta. Shikenan sai kowa ya kama kai sai ya tafiya shi. Ina fata mun gane. Ba sai ka tambayi address ɗina ba. Tunda da ya kaji lacca, shikenan Allah ya saka mu aljanna gaba ɗaya, duk maqsudi kenan.
Assalamu alaikum. Da Allah idan an tashi ba mu bukatan nanan da Allah su tashi gaba ɗaya. Idan an tashi wannan kofa mata za su fita. Tambayoyi masu yawan gaske da aka aiko, wasu sun ma same ni a gida sun bani, wasu kuma a nan sun aiko da yawa, waɗanda wasu an riga an yi tambayoyin tun wancan sati da ya wuce, wasu kuma za ku ga akwai kamannu a wajen tambayoyin. Saboda haka shi yasa aka ciccire waɗanda suka yi kama da juna, aka tsara su kamar yadda waɗannan tambayoyi aka rubuta su a nan. Tambayoyi ne har guda 23. Ba lalai ne mu iya amsa duk waɗannan tambayoyi guda 23 gaba ɗaya yanzu ba. Sai dai za a yi wasu. Waɗanda ba su ji tambayoyin su ba sai su yi haƙuri, sai wani lokaci da zan faɗa nan gaba idan mun gama wannan lacca, idan mun gama wannan zama a ranar da za a ƙara dawowa insha Allah. Kawai da yake da kafin nan ya kamata in sanar cewa wannan Lahadi mai zuwa ba za a yi ba, sai ta can sama in Allah ya yarda a wannan wuri. Ina nin yau nawa gatan?
Banda wannan Lahadi
mai zuwa, Lahadi ta gaba insha Allah, wannan Lahadi ne za a zo in Allah ya so. Wato kenan za a tsallake Lahadi ɗaya ne kadai insha Allah. Wasu tambayoyin waɗanda aka aiko a wancan sati an riga an yi su a cikin lacca ɗin nan, saboda haka ba zan tambaye su ba. Sai dai akwai wasu da muke ganin ya kamata a yi tambaya a kansu. Tambaya ta ɗaya ita ce, an yi bayani cewa idan mutum ya yi addu'a da safe, aljini ba zai samu damar shiga jikinsa ba. To ga su yara da kuma mata masu ci game da 'ya'yan da ke cikin cikinsu, menene za a yi masu?
Dama al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yana faɗi a cikin littafin shi Zadul Ma'ad, ya ce aljanu da shaidanu sun fi rena mata da yara. Mata ku yi haƙuri. Abinda malamin ya faɗi nake nakaltowa. To sai aka samu annabi sallallahu alaihi wasallama yakan yi wa ainihin su Al-Hasan da Hussein raqiya, yakan ainihin dafa goshinsu yana karanta u'idhukuma bi kalimatillahi tamma min kulli shaitanin wahamma wa min kulli ainin lamma, yakan tofa musu sai yace haka kakanku Annabi Ibrahim yace wa Isma'il da Ishaq. Don haka in gari ya waye sai kai wa ƴaƴanka haka. Ke ma sai ki wa ƴaƴanki haka ko da daddare yara za su kwanta. Insha Allah ta'ala babu abin da zai same su. To haka su kuma mata din lazimta karatun Al-Qur'ani da zikirori din nan dama saboda mata suna da rauni wajen karfin zuciya, suna da ainihin rauni wajen addini, shi yasa waɗannan ainihin shaidanu suke samun nasara a kansu. Amma kuna ga wannan da aka yi wa yanzu ai mace ce, amma gashi ya ce yana ta binta ya kasa shiga jikinta. Me yasa? Saboda ya ce gari ya waye ta ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Dama haka Imam Malik da Imam Al-Bukhari suka rawaito hadisi, Annabi ya ce duk wanda ya faɗi wannan kafa 100 Allah zai tsare shi daga ainihin shaidan a wannan wuni gaba daya. Kaga gaskiyar abin ta bayyana. Saboda haka irin waɗannan addu'o'i da karatun Al-Qur'ani su ne abubuwan da za a lazimta. Ina fata an gane. Su ne waɗanda za su zame maka ainihin aji dangane da addinin wannan karamin littafin. Waɗannan su ne abubuwan da za ka lazimta da ainihin. Mu duba wannan littafi gashi Tahsinatul Insan Ziddu Shaitan na Sheikh Wahid Abdussalam Bali. Asalin wannan littafin a ƙarshen littafin shi yake Al-Wiqaya. Duk baki ɗaya yana magana akan yaya mutum zai samu katanguwa daga shaitan. Addu'o'i ne ga sanan duk baki ɗaya kuma kowace sai ya tabbatar da cewa sahihiya ce. Ga ta tarata. Yadda za ka samu tsari daga makircin shaitanu. Sa'annan ga wannan littafi Hisnul Muslim min Azkar al-Kitab wa Sunna na Sheikh Sa'id al-Qahtani, shi ma duk abin da ya shafi zikirori din nan a cikin Al-Qur'ani da Sunna yake magana. Idan kai kokari ka iya ka haddace su kana yin sai kaga ka zauna lafiya insha Allah ta'ala. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya karanta ayatul kursi da daddare Allah zai kawo wani mala'ika ko mala'iku su tsare shi, babu shaitanin da zai samu kawowa gare shi. Ka gwada ka gani mafarkai da kake masu ban tsoro in ka zo kwanciya ka yi alwala. In za ka iya ka karanta suratul Isra, ka karanta suratul Zumari, ka karanta amanar rasulu, ka karanta ayatul kursi. Idan haka ba ta samu ba sai ainihin ka yi alwala ɗin ka karanta ayatul kursi ko kuma amanar rasulu ta isar, babu abin da zai same ka insha Allah kamar yadda ma'aiki ya faɗi sallallahu alaihi wa sallam.
To a game da maganar da kai na hadisi Muslim wanda yake nuna cewa a lokacin da aka haifi yaro aljani ko shaidan yakan zunguri shi wannan jariri lokacin da aka haife shi sai ya yi kuka. Nan kowane bayani zai yi a kai?
Ma'ana ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kuka in ya faɗo daga cikin uwarshi ko? Amma likitoci kuma idan da ya yi kuka ba sai su dake shi ɗin ko? To wannan amsa za ta kasance ta ɗayan waɗannan hanyoyi. Ko dai ya zama Allah ya tsare wannan ainihin yaro daga shafar wannan shaidan ta hanyar yawaita zikirori da karatun Al-Qur'ani da uwarshi take. Saboda Annabi ya koya wa mata in naquda ta same su ce Allahu Allahu Rabbi la ushriku bihi shay'a. Ki ta maimaita wannan. Matar da ta yi haka lokacin da naquda ta turke ta yana da wahala shaidan ya shafi wannan yaro nata. Kuma za ta samu sauki wajen haihuwa. To ta iya yiwa ko ta yi wannan ko kuma tana dimanta karatun Al-Qur'ani shi yasa Allah ya tsare mata wannan ainihin yaro. To likitoci suna da ainihin su kuma nasu ilimin na fahimta cewa yaro in yayi ainihin kuka din nan shi yake gane yana da rai ko yana da lafiya. Zamu zo zamu yi magana wannan insha Allah. Idan an samu karo tsakanin maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam a kaddara da maganar likitocin nan, sai a ce likitoci su koma laboratory su je su bincike. Ta ƙara bincike, amma manzon Allah baya magana ta zama kuskure. Kuma ilmul hadith yana ainihin tabbatar da abin da Annabi ya faɗi, ma'ana ilimi na zamani science. Saboda haka in ana ganin akwai karo sai a ce likitoci su je su ƙara bincike akan haka, tare da cewa mu ba muna ganin karan abin bane. Domin Ibn al-Qayyim yana faɗi a cikin littafin shi Miftahu Daris Sa'ada, yace kuka din nan da yaro jariri yake yi lokacin da ainihin aka haife shi, yace alama ce ta ainihin kwakwaloshi tana budewa, tana kintsa da ta dauki wasu ilmomi da wasu maganganu waɗanda ainihin zai zo ya fuskanta anan gaba a rayuwar shi. To ashe in mun fahimci wannan maganar da ita hadisin take a can, maganar da hadisin yake a can shine meye dalilin da yaro ya faɗo din ne yake yin kuka? Shine Annabi yace shaidan ne yake shafar shi. to sai likitoci sai su je su fahimci wannan shedan ne yake shafa shi yasa yake kuka ashe in bai yi kukan ba to sai dai su koma da dalilin cewa suna son su fahimci yaron nan yana da rai ta hanyar koyi kuka koyi hamma koyi shakuwa koyi motsi amma ba lallai bane a ce sai an da kiyaro ya ainihin yi kuka din za a iya gane yana da rai in yayi shakuwa ko hamma ko atishawa ko motsi alama ce ta cewa ainihin yana da rai ba za a kallafa cewa sai yi kukan ba ma'ana Allah ya rufa mai asiri shedan bai shafe shi ba balle ya kukan kai zaka matsa mishi likita kuma sai ya kuka
Allah ya shirya da mu to a cikin bayanin da kai akwai magana akan cewa shaydanu suna watsa ko yada annoba tsakanin jama'a to in haka ne waɗannan matakai ya kamata a ɗauka musamman ga halin da ake ciki na kwanan nan
to kamar yadda na faɗi haka annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya faɗi magana cewa annoba yana daga cikin abubuwan da ainihin shaydanu suke sababawa to matsalar ita ce abin da muke son a fahimta kamar yadda na faɗi abin yakan faru ta ɗayan hanya biyu ko dai ya zama wannan ainihin annoba ta faru ne saboda wani laifi da aka yi wa Allah sai jarabci mutane akan haka saboda haka sai mutane su binciki kansu gaba ɗaya kowa sai koma ya binciki kanshi tun daga kan gwamnati da talakawa da sarakuna da malamai da dukkan masu nau'o'in ainihin bin addinin musulunci kowa sai koma ya binciki kanshi inda yake da kuskure ya jara in ana zaton haka ya samu ta saban Allah ne haka kuma takan iya samuwa ta hanya Allah ya jarabci mutane ma'ana ya dora musu ainihin jaraba don wannan ainihin jaraba da ya dora musu ta zama ta wannan hanya za su samu su ta yin shahada saboda haka ɗayan waɗannan biyu in ya faru ta waccan hanya ne sai a koma a tuba ga Allah in ya faru ta wannan hanya ne shi ma a tuba ga Allah kuma ana addu'a ga waɗanda suka mutu ainihin Allah ya ji kansu amma cewa ga wani mataki na ainihin tsaye da wannan annoba a ƙashin gaskiya ban san abin da ya fi wannan ba sai dai a yi ƙoƙarin bin shari'ar Allah kawai
na'am ci gaba da game da addu'o'i da ake yi ma waɗanda shedan ya buge su ko kuma waɗanda aka tabbatar da cewa suna da wannan mas ɗin to akwai abubuwa guda biyu na ɗaya yara ƙanana wannan ya za a yi da su na biyu kaman ana fahimta akwai waɗanda suke da tun da ma kurami ne ko kuma bebaye ba sa iya bayyanar da abu halin da suke ciki sai dai ana ganin irin waɗannan bugewan yana faruwa gare su me ya kamata a yi musu
to ai dama ba duka irin waɗannan larurorin suke faruwa ta hanyar aljanu ba shine abin da na manta ban yi bayani akwai larurori irin waɗanda sukan faru ko haukacewa ko kurumcewa ko makancewa ta hanyar ainihin wata illa da aka samu cikin kwakwalwa ko a ɓargo ko kuma murɗewa wata jijiya wannan sai a kai mutum wani likitoci waɗanda za su duba shi amma waɗannan hanyoyin duk muna magana ne akan hanyar da ta zama ta ainihin shafar aljani ce idan ya kasance ko da kurma ne ba shi da bakin da zai iya bayyanawa amma an ga yana irin wannan faɗuwa za a iya da izinin Allah iya gane cewa larurar shi ta aljani ce ko ba ta aljani ba na? Za a iya ainihin gane cewa larurar shi ta aljani ce ko ba aljanu ba idan ya faɗi so da dama aka ji yana surutai to alamar cewa wannan larura tashi aljani ne ke tare da shi saboda haka sai a tsaya wajen yi mishi karatun alkur'ani da addu'o'i har lokacin da Allah zai bashi sauki kuma kamar yadda nake so in jawo hankalin jama'a nadiran ne akan samu fa aljanin sukan yi magana so da dama wani ainihin sukan rabu da mutum ne su fice su bada wuri amma nadiran ne akan samu aljanin suke magana shi yasa ba lallai bane in ka zo aka dafa kanka aka yi aljanin ya magana sai yiwa kana tare da shi a ne maka karatun in ka tafi shikenan ya fice baka wuri ba a ma san ya fice ba sai ka ji ka samu sauki kai dai dama lafiya kake so akwai nau'i na biyu kuma wanda yake ainihin ana fahimtar cewa abin ba na aljanu bane musamman idan aka ga mutum in ya faɗi din gafara takan fita daga bakin shi to wannan akan fahimci cewa murɗewar jijiyoyi ne ko taɓuwa ainihin kwakwalwa ce tare da cewa wani lokacin na aljannu ne amma kuma kumfa din takan iya fita a bakin shi amma wannan ita ce hanya mafi saukin a gane wanda aka ji in ya fadi yana surutu to akan fahimci cewa na aljannu ne wanda aka ji in ya fadi baya surutu sai dai ana ganin gafara ko kumfa na fita galiban akan fahimci cewa wannan murdewa kwakwalwa murdewa jijiya ce ko tabuwa a cikin kwakwalwar shi wannan shine a takaice abin da za a iya fadi dan haka ko mutum kurma ne yana fama da irin wannan larurar akwai kurmantaka ko makanta ko shanyewar jiki wadda takan faru ta hanyar dabi'ar jiki akwai kuma wadda takan faru ta hanyar ainihin aljanu din duk waɗannan in an zo da mutum wurin malami mai karatu din akan iya fahimta haka da izinin Allah Allah ya shiryar da mu
mutum ne yake da mata guda uku kuma kowace idan ta yi ciki sai ta mafarkin ga wata mata ta zo gare ta idan ta farka sai wannan ciki din ya zo to abinda ya ce musu shin in dai haka yana faruwa suna fahimta suna da matsala na aljanu shin wannan matsala na aljanu yana tare da su ne matan koko yana tare da mijin ne
a to ai sanin dai bisa Allah ba za mu iya sanin wannan ba sai an kawo mutum mun yi mishi karatu muke fahimtar haka kuma ka zo aka yi mutum karatu to akan fahimci cewa larurar tana tare da ainihin matan ne ko tana tare da miji zai iya yiwa aljani yana tare da mijin amma yana zubarwa da matar ciki misalin wannan makon da ya gabata na gaya muku cewa mun zo mana yi wata sai ainihin ta ce duk sanda mijin ya sadu da ita ita kuma sai ta kwashe maniyin sai ta zubar shi yasa ba ta taɓa ɗaukar ciki ba to yakan faru irin haka ɗin babu inda zai faruwa ba mu san gaibu ba ko misalin zartin Allah kaɗai shi ya san gaibu mukan fahimta ne ta hanyar abinda malaman mu suka karantar da mu da abinda muka bincike muka gano da kuma abinda ainihin muka gano shi ta hanyar waƙi'i ka san ko faskare ne ka daɗe kana ai zaka samu wani experience akai ko yawa
a nan a satin da ya wuce an yi magana cewa wani lokaci aljanu sukan shiga ɗakin mutum su masa ta mashi wani abu da dai sauransu kamar bayanin da aka yi akan Abu Huraira to abin da ake so a fahimta a nan shine kamar in sun sace wa mutum kuɗi ko akwai wani bayani da aka samu cewa ya suke yi da shi irin ko kuma wasu kayayyakin
aljani yakan sace kuɗi ta hanyar umarnin wani wanda yake wa aiki kamar wani boka ko ɗan sihiri yakan sa ya je shago ya ɗauko mishi abubuwa suna zuwa suna sata ko kuma shi ya je ya sato kuɗin ya zo ya biya buƙata ko kuma dan kaɗai ya tsaya ta kasa ya je ya kwaso kuɗin ya je ya zubar da su to ina mafita a kan haka sai Annabi ya ce in za ka kulle ƙofa ko ɗakin ka ko fanti moti ko kwano sai ka faɗi sunan Allah shi kenan ba zai iya buɗewa ba ka zo za ka rufe akwatinka sai ka yi bismillah amma in ba ka yi hankali ba sai ka ga sai ya mantar da kai dan ya samu ya sace maka
da Allah ko mutum zai iya amfani da kaset wajen magance irin waɗannan cutuka?
To abin da ya sa ba za mu iya cewa ko zai iya amfani da kaset ba saboda ita wannan matsala ta ruka ba kowa ne yake yin ta ba a cikin addinin musulunci akwai wasu sharuɗa da wasu matakai waɗanda kana buƙatar da ka taka su sannan ka zo ka iya in ba haka ba ɗayan abu biyu zai iya faruwa gare ka ko dai garin wannan ruka ka hallaka don aljani zai iya maka dabara mai da kai kafiri na buga muku misalin haka a ran nan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yana magana da wani aljani sai ainihin wannan aljani ya ce ainihin zan fita amma saboda girmama ka sai Ibn Taymiyyah ya ce a'a sai dai saboda girmama Allah da kuma biyayya ga manzon Allah sai ya ce to shikenan kaga a lokacin da Ibn Taymiyyah ya ce to babu laifi shikenan ya ainihin fita ma'ana bai wa Allah ba'a amma ya nema ka ba zai fita saboda Allah ba amma zai fita saboda kai to in baka san madakhilush shaitan ba sai ya hallaka ka na buga mana misalai akan irin wannan shi yasa wannan matsalar ba kowa yake jin farar ta ba kamar yadda Abu Sulaiman al-Khattabi yake faɗi yace dole ne sai ainihin mutum ya taka wasu sharuɗa kafin ya iya yin irin wannan dan in ba haka ba matsala ta biyu da nake faɗi kenan zan faɗi ta iya yiwa aljanin ya rabu da mara lafiyan ya zo ya shiga jikinka ko matarka ko wani ɗanaka shi yasa wannan ba matsala ce wanda zaka je ka ji a kaset ana yi kai ma ka ce ai ga ayoyin da ake ba kai ma bari kai ko kuma ka je ka dauki kaset ka sa in ka rikita musu mara lafiya akwai yadda zaka rikita mara lafiyan kuma ka kasa ka fitar da aljanin kuma ka kasa dawo musu da mara lafiyan su yadda yake sai ka gudu haka ta kan faru wasu suna yin karambani irin wannan shikenan sai mutum ya je ai shi ma a ba kusura ba aya kaza bane bari shi ma yayi yana yi shikenan sai ya rikitar da mara lafiya aljani ya ki magana kuma ya ki fita kuma shi ya kosa zai tafi ma'ana shi arraki din aljabu ya kosa zai gudu yana son ya tafi kuma aljani ya ki fita kuma gashi ya rikita musu mata ko ya rikita musu miji sai ya to ya za a yi to shi yasa wannan matsalar ba kowa yake din fara yin ta ba haka hatta su a cikin kristoci din akwai littafi wanda mai yiwa mako na sama zan zo da su ko littafai da suka yi magana kan wannan suna siffanta irin mutanen da suke a cikin su ba kowa ne yake yi ba amma mu yanzu kowa zaka samu so yake a koya mishi ai kamar tibbiya ce kamar likitanci ne za a koyar da yara da yawa daga secondary a koyar da su ilimin kimiyya amma dukkan su in suka je ne jami'a suka cancanci su zama likitoci to duk dalibai an koya musu karatun Qur'ani an koya musu kaza dukkan su ne kowa ya cancanci ya ruka sai ka taka wasu sharuɗa da wasu matakai insha Allah sai ga Allah ya taimaka in ba haka ba ana jiye maka tsoron imanin ka ne ko kuma kai lafiyar jikin ka don aljanu sun kasu kashi biyu waɗanda kake fitarwa akwai waɗanda kake fitar da su tsakani da Allah sun fita kuma sun ji daɗin ka raba su da zalunci waɗannan babu wani haufi tsakanin ka da su amma akwai aljanin da zaka fitar da shi da tsiya baya so yana nan ya kullace ka ranar da ka din faru wani saban Allah shi kuma sai zo maka ranan zai samu dama a kanka yana nan yana jin haushin ka wani aljanin ka raba shi da wannan mar ai akwai wanda yake da aljanin ya fita sai koma jikin matar shi ya ji zafin abin da aka yi mishi to shi yasa sai ka san kai ka kintsa alhamdulillahi rabbil alamin ka kintsa iyalinka ba kintsawa irin wanda bahaushe yake fahimta da guru da laya da kambu da rubutu ba fa a'a karatun alqur'ani bin shari'ar Allah kula da ainihin azkaru din nan shine abubuwan da ake nufi daga cikin sharuɗa na kintsawa din kuma kamar yadda ibnu luqman yake faɗi sai ka zama kai ma mai karfin zuciya ne in ba haka ba ka zo ka fara karatu ka rikita mutum aljani ya fara magana kana jin aljani ya zunduma maka a sharka sheka da gudu yaya dan wani aljani da ashar yake farawa yana zuwa dama sai zabga maka ashar to idan ba da karfin zuciya ba kana mari shi yana cewa wallahi zan fito zamu gamu ne kace ka fito din ka gaura mishi mari in ba da karfin zuciya an ka ji ya ce zai fito za ku gamu ai ga daina zuwa hira 12 dare ina fatan mun gane saboda haka ba kowa yake dimbara wannan al'amari ba Allah ya shirya da mu
shin ko zai ko ya daidai ne a ce mutum ya amfani da wannan karatun alkur'ani ya cire ma wanda ba musulmi ba
to matsala akan cirewa wanda ba musulmi ba aljani bai halatta ba kawai shine sahihiyar magana idan mutum ya zo da larurar bai da lafiya yana fama da matsala aljani ba musulmi ba ne sai dai in zai musulunta saboda Allah madaukakin sarki ya ce wa nunzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina Qur'ani ga mu'minai yake ceto yake waraka shi yasa ba a yi wa wanda yake kafiri ne Allah ya kiyaye
ai magana game da addu'an shiga bayi to idan mutum ya mance sai ya shiga bayin kila ma har ya tsuguna sai ya tuna cewa ai bai wannan addu'a da zai shiga ba me ya kamata ya yi a wannan lokaci
sai ya yi wannan addu'a a sirrance akwai bambanci tsakanin asirrance da a bayyane da kuma a zuciyar shi ba a zuciyar shi ba ba kuma a bayyane yadda zai ji ba amma asirrance kamar yadda yake karatun sallah azhar harshen shi yana amma kunnan shi bai ji sai yayi haka
wannan sai daga baya za mu tattauna ta ina da shi
Assalamu alaikum.
Wa alaikum.
Ina ganin waɗannan tambayoyi a halin yanzu su ne waɗanda za a yi su yanzu. Sauran in Allah ya so sai wancan lokacin kamar yadda aka abin nan. mun riga mu
namu gani okay shike ne
saboda haka ga sanarwa guda biyu na farko dai kamar yadda na faɗi a saurara da Allah na farko dai kamar yadda na faɗi banda wannan lahadi ta mai zuwa ta gaba ita ce za a zo za a ci gaba da bayani akai kuma insha Allah za a yi magana akan sihiri da hanyoyin da sihiri bori tsafi da dai makamantansu insha Allah da kuma yadda su kowannen su yake bi don ya cire aljinin tasu aljinin nasu da kuma matsayin musulunci akan kowanne daga cikinsu insha Allah
Allah wai an ce game da matar da aka ce Allah masu radio ku kashe mana game da karatun ayatul kursi da aka ce za a yi alwala a karanta ayatul kursi ko wani abu makamancin haka to matar da take fama da haila fa ko za ta iya yin wannan sai mu ce eh za ta iya yin alwala kuma za ta iya ainihin karantawa ko da yake wannan alwala din ba ta dauke mata wannan larurar bane inda muka samo dalili akan haka shine annabi ya sunnanta idan ka sadu da matarka zaka sake koma ka sake saduwa da ita in baka samu damar wanka ba kai alwala ai kaga wannan alwala bata isar maka game da janabarka ba amma dai tana da wani amfani to haka ita ma wannan alwalan za ta mata amfani wajen tunkuɗe mata ainihin shedani matukar mutum yana da alwala aljani zai iya shigar shi shi yasa ake son ka zauna koyaushe cikin alwala matukar kana da alwala aljani zai iya shigar ka Allah ya shiryar da mu ina ga saboda an dade haka sai a sauƙaƙa mutane abinda za mu ce jama'a don Allah jama'a in aka zo majalisi irin wannan in aka ce dan Allah zauna ka zauna kun san a dan saurara kun san lokacin ƙarya ai ya wuce a da an aka taro ana yi wa mutane wa'azi a ƙasar Hausa in malami yayyaye a zauna aka yi to in yayi dan wani firgitarwa sai ga kowa zauna saboda kana tsoron ya ce in baka zauna ba kaza zai faru gare ka kaza wannan duk ƙarerayi ne to dan me mutane zai zama sai an faɗi ƙarya sannan za a yi nasara a kansu saboda haka duk sa'an da aka zo aka zauna da Allah muna fatan jama'a sai su samu natsuwa in aka ce ga wani sun buge shi kowa ya zauna inda yake wannan hayaniyar da kake yi tana nuna gafalarka game da addini ba sun ce ga sunan duk sun zo barjabba da su Jamila da su Isa haka da su waye ba mamaki wani ya ga ka cika kara gade zai shige jikinka ba mamaki Allah ya kiyaye shikenan insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu
ilayk saurara mata su tsaya
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جو الحمد لله
درجت فيك
a yau lahadi wanda ya daidai da 20 ga watan Rabiul Awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1417 wanda ya daidai da 4 ga watan August 1996 za mu ci gaba da muhadarat da ake gabatarwa dangane da alamul jinni wa shayatin ma'ana bayanai da ake dangane da duniyar aljanu da shedanu bayanai sun gabata tun daga farkon wannan muhadara cewa alqur'ani madaukaki da sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama sahihi ya mai tsarki da ijma'in al'ummar musulunci sun tabbatar da cewa aljanu dai gaskiya ne akwai su wasu halitta ne waɗanda na daga cikin halittun da Allah ya halicce su a cikinsu akwai musulmi akwai kafirai akwai salihai akwai fasikai akwai maza da mata a cikinsu suna auratayya suna haihuwa kuma suna ci suna sha sannan muka zo muka yi bayani dangane da ainihin cewa musu dangane da kasancewar cewa akwai aljanu din nan wannan bata ne a cikin addinin musulunci da kuma ficewa daga addinin musulunci din domin ƙaryatawa ne ga nassoshin alƙur'ani waɗanda suka tabbatar da cewa akwai aljanu da hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sahihai da kuma ijma'in al'ummar musulunci tun daga na farko har zuwa yau cewa aljanu din akwai su. Muka zo muka yi bayani dangane da abin da ya shafi mu'amala tsakanin dan adam da aljani, a inda muka bayyana cewa ko da yake jinsin aljani daban jinsin dan adam daban, amma akan samu wurare akan samu tarayya alaka da mu'amala tsakanin waɗannan halittu guda biyu. Shi yasa har al'amari ya kai malaman musulunci sun yi magana dangane da hukuncin auratayya tsakanin dan adam namiji da aljana, ko kuma aljani da mace yar adam. Da yawa daga cikin malamai suka tafi akan cewa makruhi ne saboda ainihin kasancewar jinsin ya sha bamban daban. Al-Imam Malik Imam Darul Hijra Allah ya gafarta mishi yace yana kyamar aure ya gudana tsakanin dan adam da aljana, ko kuma aljani da wadda take yar adam ce, saboda kada mace ta zo ta yi ciki ba tare da miji ba, a tambaye ta sai ta fake da cewa ai tana da miji ne aljani, shi yasa ba a ganin shi alhali kuma ciki ne ta je ta samu na banza. Waɗannan na daga cikin dalilan da suka sa Al-Imam Malik yace aure tsakanin dan adam, ma'ana tsakanin yar adam da aljani, bai halatta ba, ko kuma akasin haka shine aljana ta auri dan adam namiji. Amma akwai aure da yakan faru na tilas, aljani ya auri ya mace ba tare da tana so ba, ya rinka zuwar mata a bacci yana saduwa da ita, kuma yana ainihin hana mijinta kusantar ta. Makon da ya wuce mun samu matsala irin wannan, yadda aka samu akwai mijin da yake da ya kwanta matar shi ta kwanta, sai kawai sai ji ana tura shi, sai ji ana ture shi gaba, sai ji ana ture shi gaba, ma'ana aljanin da yake tare da ita yake auranta baya son ainihin mijin ya kusance ta, yana son ya rabu da ita saboda shi yana auranta. Wani aljanin zai ainihin sa matar ta ainihin kiyarda da namiji ya sadu da ita, ko kuma in da namiji ya zo saduwa da ita sai ya toshe farjin, ko wani abu makamancin haka waɗanda za a zo a yi bayani insha Allah ta'ala. Haka kuma akwai aure na dole wanda yake faruwa har wa yau, aljana ta auri da namiji ta hana shi ainihin yin aure, kamar yadda yake ainihin a can muka yi bayani cewa aljani yakan auri ya mace ya hana ta yin aure, ko kuma ya auri ya mace wadda take mai aure ya ainihin hana mijinta kusantar ta. Wannan duk yana faruwa. Sa'annan mun yi magana dangane da ko zai yiwu dan adam ya iya magana da aljani, muka ce eh, babu abin da ya hana haka ya faru a shar'ance ko kuma a hankalce. A shar'ance dai shari'a ta tabbatar da haka cewa dan adam zai iya magana da aljani aƙalla ta ɗayan hanyoyi uku, ko dai aljanin nan ya rikida ya zama mutum dan adam ya gan shi ya magana da shi alhali ya sani ko bai sani ba cewa aljani ne, ta wannan hanya dan adam zai iya magana da aljani. Kamar yadda yake dan adam zai iya magana da aljanin da ya shiga jikin mara lafiya, dan adam zai iya magana da shi ta bakin wannan mara lafiya. Kamar yadda yake kuma dan adam zai iya magana da aljani ta hanya ta uku, ita ce aljanin ya tsaya a siffar shi ta aljani ba tare da dan adam yana ganin shi ba, amma kuma suna magana. Wannan ainihin ya zo a cikin asarin A'amash wanda muka kawo daga Al-Imam Ibn Kathirin a waɗancan makonni. Sa'annan sai muka yi magana dangane da wani ɓangare na mu'amala tsakanin dan adam da aljani wanda yake ta wani mummunan ɓangare, ita ce gabar da ke tsakanin dan adam da aljani. Muka kawo asalin wannan gaba ta faru ne tun daga kan babanmu annabi Adam alaihi salatu wassalam da kuma Iblis la'anatullahi alaihi. Wannan ainihin gaba ita ta haddasar da har zuwa tashin alkiyama babu shiri tsakanin dan adam da shedani wanda yake mugun aljani. To a ƙarƙashin haka shedan yana da manufofi guda biyu dangane da dan adam, akwai manufa wadda take ta kusa, akwai manufa wadda take ta nesa. Manufa wadda take ta kusa, manufa wadda take ta nesa ita ce ya ga cewa ya ainihin batar da dan adam a nan duniya, ya kau daga hanyar Allah yadda yake ranar alkiyama zai waye gari su haɗu ainihin a cikin wutar jahimu baki ɗaya. Shine Allah madaukakin sarki yake cewa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir, shedan yana kiran tawaggar shi ne, ma'ana waɗanda suka bi shi don su zama daga cikin ƴan wutar sa'ir baki ɗayan su. A ƙarƙashin haka wannan ita ce manufa mafi muni kuma wadda take nesa, wadda shedan yake hari dangane da dan adam. yaga cewa ya ainihin ja mishi asara ya kai shi ga shiga wuta. Sannan manufa ta biyu ita ce shedan yana kokarin yaga cewa ainihin ya cutar da dan adam a wannan ainihin rayuwa ta duniya, ko ya cutar da shi ta wajen addinin shi ko kuma abin da ya shafi jikin shi. Muka yi bayani akan cewa manufa ta farko a nan duniya ita ce shedan yaga cewa ya saka dan adam a cikin shirka da kafirci. Manufa ta biyu kuma idan ya kasa kaiwa ga wannan yaga cewa ya tunkuda dan adam zuwa ga ainihin wani sabon Allah wanda zai waye gari ya zama fasiki a ƙarƙashin dokar Allah. Sa'annan manufa ta gaba daga cikin manufofin shedan akan dan adam a nan duniya ita ce yaga ainihin wato ya kange bayan Allah daga bautar Allah. Duk sanda ka tashi baka yi bautar Allah ya kokarin hana ka ko ya sa maka wasuwasi. Manufa ta hudu ita ce idan har ka ki biyayya gare shi wajen hana ka bin Allah da ya, to zai kokarin ya ga cewa wannan biyayya da kake wa Allah ya bata ta. Idan sallah ce ya yi kokarin bata ta, in azumi ne haka duk wata ibada daga cikin ibadoji da kake yi. Sa'annan akwai manufa ainihin ta biyar har wa yau wadda yake ita ce cutar da dan adam dangane da jikin shi. Cutar da dan adam dangane da jikin shi na daga cikin manufofin shedan ko aljani dangane da dan adam. Yadda aka samu aljani yayi yunkurin ya kona manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kamar yadda al-Imam Muslim ya rawaito hadisi sahihi ainihin daga Abu Darda'i cewa wata rana ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana tsaye yana sallah sai wani aljani ya ruko bakin wuta ya zo ya rinka buga mishi ainihin daidai fuskar shi. Manzo Allah yana ja da bayana cewa ina la'anta ka da la'anta Allah, har Allah ya raba ainihin ma'aiki daga wannan cutarwa wadda ainihin shedan ya kokarin yi mishi bata kai gare shi ba. To akwai wannan manufar ta ainihin yaga cewa ya cutar da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, to Allah bai ba su iko akan haka ba. Sannan akwai manufa ta gaba wadda take ita ma ta cutar da jikin dan adam, shine ainihin shedan ya saka wa mutum mummunan mafarki ya ainihin tsorata shi. Dama Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa mafarki ya kasu kashi uku, ko dai mafarkin da zai zama daga Allah ne mai rahama yake, sai kaga wani abu mai faranta maka rai ya zo maka a cikin mafarki. Mafarki na biyu kuma akwai wanda yake daga shedan yake, ya zo ya firgita ka ko ya baka tsoro ko ya rinka kawo maka wasu munanan abubuwan tsoro na dabbobi da makamantansu a cikin bacci. Sa'annan sai kuma abu na uku dangane da bangaren mafarki shine hadisun nafsi, ma'ana akwai wani abu da ke damun ka a rai kana kwanciya sai ainihin wannan abu ya zo maka a mafarki, saboda dama ya riga ya darsu ya shiga ainihin cikin zuciyarka ya yi zurfi. To shedan yakan ainihin sabbaba wa mutum mafarki mai ban firgici. Wannan hadisi da muka faɗi al-Imam al-Bukhari ya ruwaito shi. Sa'annan yana daga cikin manufa ta ainihin shedanun aljanu su kokarin kona gidan dan adam. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk sanda za ku kwanta ku yi kokarin kashe fitila, saboda aljanu sukan turo era ya ja ainihin hancin lagwani na fitila ya je sa shi inda yake zai kama da gobara. Saboda haka ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yayi umarnin mutane da ainihin kashe wuta din. To ko wannan ya shigo irin wuta wadda ake da ita ta zamani ta lantarki yanzu, a kashin gaskiya malamai suka ce ya shigo ciki ita ma sai a kokarin kashe ta in za a kwanta. Sa'annan yana daga cikin manufa har wa yau ta cutarwa da shedan yake da ita akan dan adam, yaga cewa ya cutar da dan adam a lokacin mutuwa. Lokacin da ka zo zaka mutu din nan, shedan zai kokarin ya make ka don ka samu ka rasa samun damar faɗan kalmar shahada. Akan haka aka samu Annabi sallallahu alaihi wasallama yana addu'a, Allahumma inni a'udhu bika min at-taraddi wal hadami wal gharq wal hariq, wa a'udhu bika an yatakhabbatani ash-shaytanu 'inda al-maut, wa a'udhu bika an amuta fi sabilika mudbiran, wa a'udhu bika min al-maut ladigha. Annabi sallallahu alaihi wasallama yakan roki Allah cewa ya Allah ina roƙonka ka tsare ni daga faɗowa daga wuri mai tudu, ko kuma gini ya danne ni, ko kuma ruwa ya cinye ni, ko gobara ta kone ni. Sa'annan sai Annabi ya ci gaba ya ce ya Allah ka tsare ni daga shedan ya make ni a lokacin mutuwa. Ashe shedan yakan make mutum a lokacin mutuwa dan ya haramta mishi cikawa da imani. To yana daga cikin manufofinsu. Sa'annan Annabi cikon addu'a yakan ce ya Allah ka tsare ni daga ana filin dagar jihadin musulunci in bada baya, in je kuma in mutu a halin nagudu din. Sa'annan ya Allah ina roƙonka ka tsare ni daga mutuwa a halin wani abu ya sare ni maciji ko kunama. Wannan hadisi al-Imam an-Nasa'i da Hakim sune suka ruwaito shi, kuma hadisi ne mai inganci. Sannan yana daga cikin manufofi munana na ainihin shedanin aljanu dangane da dan Adam, cutar da dan Adam lokacin da aka haife shi. A lokacin da ainihin aka haifi dan Adam din nan suna kokarin su cutar da shi. Shi yasa ma'aiki yace duk dan da aka haifa sai shedanu sun yi kokarin aini sai shedan ya shafe shi. Sai dai Annabi Isa da mahaifiyar shi Maryam, saboda mahaifiyar Maryam ta yi addu'a wa inni u'izuha bika wa dhurriyyataha minash shaitanir rajim. Ya Allah ka tsare wannan ya tawa da kuma waɗanda suke zurriyarta daga shedan wanda yake ainihin la'ananne. To akan haka Annabi Isa Allah ya tsare shi, haka kuma mahaifiyar shi Maryam. Amma bayan haka ma'aiki yace duk dan da aka haifa sai shedan ya shafe shi, shi yasa sai tsandare da kuka sallallahu alaihi wa sallama. Sannan yana daga cikin munanan cutarwa da ainihin muka yi bayani wanda shedanun aljanu sukan yi wa dan Adam, shine sako annoba, ko irin wannan da ake fama da ita ta amai da gudawa, ko annoba ta zazzabi, ko ta ciwon kai, duk baki daya. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace a anna sina'a ummatahu bit-ta'ni wat-ta'ud, mafi yawancin al'ummar shi za su ainihin wato kare ne ta hanyar ma'ana kisan kai, kashe-kashe, da kuma at-ta'un annoba wadda za ta rinka faruwa. Wa'zu a'da'ikum min al-jinni, manzon Allah yace ita annoba din cutarwa ce wadda yake makiyanku cikin aljanu suke ainihin sakinta. Wa fi kullin shahada, manzon Allah yace kowanne daga cikin waɗannan biyu din shahada ne. Ko ka je filin jihadi a kashe ka, kai shahada, ko kuma ainihin ka mutu a halin annoba, kai shahada. Mun fahimci wannan da kyau ko? Saboda haka yana daga cikin manufofi na ainihin shedanu dangane da mutane su ga cewa sun saukan musu da annoba. To meye maganin annoba irin wannan in ta faru? Sai ainihin a koma ga Allah, ayi ta tuba, ana yawaita karatun Alkur'ani da addu'a har Allah ya taimaki mutane ya yaye musu wannan bala'i. Wannan hadisi da muka karanta al-Imam Ahmad da Tabarani suka ruwaito shi da kyakkyawan isnadi. Sannan yana daga cikin ainihin cutarwa da shedan yakan yi wa dan Adam, waɗanda muka yi bayani, aljani yakan saka wa ya mace jini ya wuce ka'idar jininta ainihin na haila. Shine abin da ainihin ake kira al-istihada ko kuma an-nazif a wurin likitoci. Ta saba yin haila ta kwana biyu ko kwana uku, sai haila ta je mata tsawon wata guda. Akwai cikin matan Annabi sallallahu alaihi wasallama Ummu Habiba, sai da ta shekara 7 jini na zuba daga farjinta. To duk wannan yana daga cikin nau'i na ainihin cutarwarsu, tare da cewa wannan cutar tana iya faruwa ta hanyar aljanu, kuma tana iya faruwa ta hanyar tabi'a. Addinin musulunci duk baki ɗaya ya zo da yadda za a yi magana akan maganinsu insha Allahu. Mai yiwuwa a ƙarshen waɗannan muhadarar da ake gabatarwa za a ɗan gutsuro kaɗan daga cikin waɗannan abubuwa saboda jama'a su fa'idantu. Sannan yana daga cikin cutarwar da shedanu suke wa mutane, tarayya da aljanu suke da mutane wajen cin abinci ko wajen shan abin shansu ko wurin kwanansu. Duk sa'an da ka zo za ka ci abinci in baka ambaci sunan Allah ba, ma'aiki ya ce za ku ci tare da shedani. Duk sa'an da ka ambaci sunan Allah ka fara ci sai ya koma gefe guda sai ya tsuguna. Lomar ka tana faduwa sai Annabi ya ce ka ɗauka ka kakkaɓe ta, idan baka ɗauka ka kakkaɓe ta ba, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce sai ainihin wannan shedani sai ya ɗauka. To haka in ka zo shan abin sha sai ka faɗi sunan Allah, kuma kada ka sha a tsaye sai dai in hali ya kure maka babu inda za ka zauna ko ka tsuguna. Duk Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta wannan. Annabi ya ce wanda yake shan abin sha a tsaye ko yake cin abu a tsaye, to yana ci ko yana sha tare da ainihin shedani. Sa'annan duk sa'an da ka tashi shiga gidanka idan ba kai wani zikiri ba, to zai kasance ainihin kun shiga tare da shedanun aljanu waɗanda kai ma ka san sauran za su cutar da kai. Kamar yadda yake shedanu suna cutar da ainihin dan Adam wajen saduwar shi da ya zo yi da iyalin shi. Mahaifi ya ce da a ce ɗaya daga cikinku zai zo saduwa da matar shi, ya ce bismillahi Allahumma jannibna shaitan wa jannibi shaitana ma razaqtana, babu yadda shedan zai ya cutar da su. Ma'ana da sunan Allah muke farawa, ya Allah ka nesanta mu daga shedan, kuma ka nesanta arzikin da zaka bamu na ɗa daga shedan. Annabi ya ce idan Allah ya kaddara za a samu da a wannan saduwa har abada faufau shedan ba zai taba cutar da shi ba. To kaga ashe rashin yin wannan addu'a din na daga cikin sharrin da zai haifar da samun ƴaƴan iska. Saboda duk inda ka ga ɗan iska, to wannan na daga cikin sakamakon ɓatawa da shaitan ya mishi. Allah ya kiyaye. To bayan mun yi bayanai akan waɗannan, sai muka zo matsala akan masu shaitan lil insani asar, matsala dangane da shaitan ya shafi jikin mutum ko kuma ya shiga jikin shi. Muka fara tattauna wannan matsala inda muka kawo daga cikin ainihin a littafin al-ibana an usulid diyana ta al-imam Abu al-Hasan al-Ash'ari, Allah ya ji kanshi, da kuma littafin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, inda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yace dangane da cewa aljani ya shiga jikin mutum, wannan abu ne wanda yake tabbatacce dukkanin malamai da limamai daga cikin ahlus sunna da sauran jama'ar musulmi sun tabbatar da wannan. Saboda Allah madaukakin sarki ya ce alladhina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas. Masu cin riba a ranar gobe alkiyama ba za su iya miƙewa ba, sai miƙewa irin wadda shaytan, irin miƙewar da mutumin da shaytan ya ainihin buge shi yake, ma'ana ya tashi ya fadi. Ma'ana alqur'ani ya tabbatar da cewa ashe shaytan ainihin yakan shiga jikin mutum ya buge shi ko kuma yakan shafe shi. To wasu sai suka dauki wannan aya a zahirin ma'anarta, sai suka ce a'a, shaytani dai zai iya shafa jikin mutum amma ba zai iya shiga jikin shi ba. Sai aka ce waɗannan ba su fahimci abin da ake kira da addinin musulunci ba, ko kuma sun jahilci lughal arabiyya, domin masu a larabci yakan dauki ad-dukhul. Gashi Allah yana cewa aula mastumun nisaa, aula mastumun nisaa, Allah yana magana dangane da abubuwan da suke wajabta wanka na janaba. Sai ya ce aula mastumun nisaa, zaka fasara da cewa ko kun shafi mace, shafan mace yana sababa wanka ne? Allamtu anan ad-dukhul, to haka masu yana ɗauka ainihin ad-dukhul shi ma, ma'ana shaytani zai iya shafar jikin mutum, wani lokacin kuma zai iya ainihin kaiwa ga ya shiga jikin shi. Sannan Ibn Taymiyyah ya kawo dalili har wayo cikin Sahih al-Bukhari da Annabi ya ce inna ash-shaytana yajri min ibni adama majra ad-dam, shaytan yana shiga jikin dan adam yana yawo duk inda jini yake yawo. To shaytan shine uban aljanu. In ya zama shaytan yana iya shiga jikin dan adam ya shiga duk inda jini yake shiga, dan an ce aljani wanda yake bai kai lalata da wulakanci da bata jikin dan adam kamar shaytan ba, dan an ce aljani na shiga jikin mutum, ai bai zama bakon abu ba. Shi yasa zai iya shiga jikin mutum ya ainihin yi mishi duk abin da zai yi, amma baki ɗaya abin da ake so ka sani shine da izinin Allah yake yi. Allah ya shiryar da mu. Sannan Ibn Taymiyyah ya sake kawo magana daga Abdullahi dan gidan al-Imam Ahmad cewa Abdullahi ya ce wa mahaifin shi wasu mutane suna cewa wai aljani baya shiga jikin mutum. Sai Imam Ahmad ya ce ya ɗana, waɗannan mutane sun shiga cikin ainihin kuskure, ma'ana kuskure, sun shiga cikin kuskure. Yace ga aljanin mukan ji yana magana a bakin mutumin in mune mishi karatu, ma'ana ya tabbata yana shiga kenan. Sannan akwai kuma nasoshi waɗanda za mu zo mu tabbatar insha Allahu dangane da matsala akan cewa shin ana iya fitarwa da mutum aljani daga jikin mutum da izinin Allah, ko manzon Allah ya yi haka, ko wani cikin malaman hadisi ya yi haka, ko cikin malaman fiqhu an samu wani ya yi haka, ko daga baya an samu malamai sun ci gaba da yin wannan. To in muka zo wannan wuri kuma za a kawo hadisan da Annabi sallallahu alaihi wasallama in ya zo yi yakan ce wa ainihin aljanin da ke tare da mara lafiyan, yakan ce da shi ukhruj ya adu wallahi, ka fita ya kai makiyin Allah. Duk inda ka ji an ce ka fita, fita ba za ta yiwu ba sai in bayan shiga. Ashe aljanin yakan shiga kenan, shi yasa manzon Allah ya zo sai ya ce fita, ashe ya shiga kenan. Ko mun fahimci wannan? Allah ya shiryar da mu. Wannan magana Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya faɗe ta ne a cikin littafin shi Majmu'ul Fatawa al-Kubra a cikin mujalladi na 24 shafi na 276. Duk baki ɗaya mun zo da waɗannan littafai mun yi karatu a cikin su. Yanzu muna rairo abubuwan da muka tattauna ne a baya a takaice. Sannan kuma Ibn Taymiyyah ya ƙara da cewa cikin limaman addinin musulunci babu wanda aka samu yake musun cewa aljani yana iya shiga jikin mutum. Yace wanda kuma yayi musun haka yayi da'awar cewa wai shari'ar musulunci tana ƙaryata kasancewa aljani ya shiga jikin mutum, Ibn Taymiyyah yace wannan mutum yayi wa shari'ar musulunci ƙarya. Yace domin cikin dalilan shari'ar musulunci alqur'ani, hadisi, ijma'i, qiyasi, duk baki ɗaya babu abin da ke ƙaryata cewa aljani zai iya shiga jikin mutum. sa'annan Ibn Taymiyyah a cikin mujalladi na 19 shafi na 12 a cikin Majmu'ul Fatawa al-Kubra yace sai dai waɗanda aka samu sun yi musun cewa aljani na iya shiga jikin mutum su ne ainihin wato wasu kaɗan daga cikin ainihin ƙungiyar Mu'tazila kama ainihin Abu Ali al-Jubba'i da kuma Abu Bakar al-Razi waɗannan sun yi musu akan cewa haka ba za ta yiwu ba to haka a wannan zamanin ma an samu wasu sun ƙaryata haka Al-Ghazali al-Mu'asir wanda ya rasu watanni biyu da suka wuce yayi littafi ya sa mishi bainal fuqaha wal muhaddisin a cikin wannan littafi al-Ghazali al-Nati Ghazali wannan ba ina nufin wancan Ghazali ba Abu Hamid al-Fiqhi Abu Hamid al-Ghazali wancan da ya rasu yau kamar shekara 1000 ba kadan a al-Ghazali wannan watan shi kamar biyu da rasuwa kwanan nan ya rasu a ainihin Madina to a cikin littafin shi bainal fuqaha wal muhaddisin yayi musun cewa babu yadda za a yi aljani ya iya shiga jikin mutum yace wannan ƙarya ce sai yace idan da abun gaskiya ne dan menene bamu ji kristoci da mutanen Amerika da mutanen Russia da mutanen Jamus suna cewa aljani ya shiga jikin su ba shin aljani ba zai shiga jikin kowa ba sai jikin musulmi abin da Ghazali ya faɗi kenan sai mu ce Ghazali ya tafka kuskure domin wannan magana ta saba wa alqur'ani ta sabawa hadisai da ijma'in al'umma musulunci shi yasa malamai suka biyo daya bayan daya aka rinka mishi raddi ga wannan littafi shiwarun hadi wanda ainihin baki daya raddi ake akan Ghazali akan irin waɗannan maganganu da makamantansu dan haka kuskure Ghazali yayi abinda zamu ce wa Ghazali a takaice shine wane ne ya gaya wa Ghazali cewa aljanu ba su shiga cikin kafirai babu wanda ya gaya mishi haka inma abu ne wanda kawai ya suranta a cikin kwakwaloshi ya fadi kuma koda aljanu ba su shiga cikin ainihin kafirai ai ba abu ne wanda yake na mamaki ba ba za a yi mamaki akan haka ba saboda kasancewar ai kafirai din waliyai ne na su ainihin sheɗanu din masoyansu ne to tunda masoyansu ne dama menene manufa in sun shiga jikin mutum shine su cutar da shi to wannan sun riga sun cutar da shi tunda sun lalata aqidar shi ne ya rage kuma kafirai ne sun riga sun zama mabiya sheɗanu dan haka koda ba su shiga jikin su ba ba wani abu ne abin mamaki ba balle kamar yadda na gaya mana cikin wannan muhadara ya tabbata a kasashen America da makamantansu ya tabbata cewa aljanu din suna fitinar waɗannan kafirai har ya kai likitoci sun fahimci cewa babu wani magani da za a yi dangane da korar aljani din irin karatun alqur'ani shi yasa da yake bature yana da dabara fa sai suka ainihin hado wasu surori a cikin alqur'ani waɗanda waɗannan surori suna dukan ainihin aljanu da sheɗanu sai a hada su gaba ɗaya a cikin kaset sai a samu wani daki sai a computerizing din shi ya zama an sa mishi duk computer ce take sarrafa waɗannan kaset ana samun mutum da larura irin wannan sai su tunkuɗa shi cikin wannan daki sai su kulla kofa sai su ainihin bude wannan ainihin computer sai ta ci gaba da aiki karatun Qur'ani ta sama ta ƙasa ta bango da bango gabas da yamma kudu da arewa har sai lokacin da aka ji wannan mutum ya gama buge-bugen shi ya warke tsaf sai su bude mishi sai ya fito wani lokacin ma ya bude ya fito da kanshi saboda haka Ghazali yayi wannan magana ne a bisa kuskure Allah ya kiyaye sai ku fitar da ita waje ku batta kawai ku batta a zauna in ba za ku iya fitar da ita ba kowa ya zauna inda yake kawai kowa ya zauna inda yake kowa ya zauna inda yake kowa ya zauna inda yake za mu ci gaba da abin da muke ne kada wanda ya tashi za mu ci gaba da abin da muke ne to wannan kenan tunda ya tabbata a shar'ance cewa abu ne mai yiwuwa aljani ya shiga jikin dan adam kuma abu ne mai yiwuwa in ya shiga jikin shi din ya rinka cutar da shi ya kamata kowa ya saurara abubuwan da suka tara mu kenan waɗannan al'amura kuma al'amura ne waɗanda suke da muhimmanci musamman ana gini wasu suna rusa muku ya kamata sai ku tsaya sai ku fahimci waɗannan abubuwa da hujjojinsu me yiwa kai ka yadda da waɗannan abubuwa da ake faɗi amma ka yadda babu dalilai a hannunka sai aka zo ana zayyana dalilan kamata yayi kowa sai zauna ya saurara
duk wannan kai da komowa da kuke ba su da amfani kowa ya zauna ya saurara har tambayoyi yau ba za mu samu damar shigar da tambayoyi ba mun aje sai ƙarshen muhadarar mu saboda mun shigo abubuwa mafiya muhimmanci dangane da wannan matsala tunda ya tabbata cewa aljani yakan shiga jikin mutum kuma in ya shiga jikin mutum din yakan cutar da shi to ko an samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ma'ana ana iya fitarwa da mutum aljani din to eh ana iya fitarwa idan ana iya fitarwa ko an samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya fitarwa da mara lafiya aljani din tare da cewa abinda muke so kowa ya fahimta shine aljani dai babu wanda ya isa fitar da shi sai da izinin Allah shi yasa in kai wa mutum karatun alqur'ani aljani ya fita daga jikin shi kar ka zo ka buga kirji ka ce na fitarwa da wani aljani aka ce kai kuskure sai kai sauri ka ce na fitarwa da wani aljani da izinin Allah ko kuma Allah ya fitarwa da wani an fahimci wannan ko to gashi a cikin wannan littafi alamul jinni wash shayatin na ad-doktor Sheikh Sul'a Umar Suleiman Al-Ashqar gashi zamu karanto inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fitarwa da marasa lafiya aljanin da ke jikin su da izinin Allah gashi a wannan littafi a cikin shafi na 140 zuwa 141 saboda muhimmancin wannan matsala za a karanta ne da gundarin larabcin a zo a fassara gashi malam yace tardur rasul sallallahu alaihi wasallama lil jinni min badnil masru korar da manzon Allah ya yi wa aljanu daga jikin marasa lafiya Al-Sheikh Umar Suleiman Al-Ashqar yace fa'ala zalika ar-rasul sallallahu alaihi wa sallama akthar min marratin manzon Allah ya yi wannan abu fiye da so daya manzon Allah ya kori aljanu daga jikin marasa lafiya fiye da so daya ina dalilinka akan haka ya kai Al-Sheikh Umar sai yace fa fi sunan Abi Dawuda Hadisi ya zo a cikin sunan Abi Dawuda wa musnad al-Imam Ahmad da musnad na al-Imam Ahmad an ummi Abana binti al-Wazzah bin Zari an Amir al-Abdi an Abiha akace al-Imam Ahmad ya ruwaito daga ummi Aban yar Wazzah dan Zari dan Amir al-Abdi an Abiha ta karbo wannan hadisi daga ainihin mahaifinta أن جدها الزارع انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى وانا حديثي لا يا رويتو دقا جيكا جيكا دقا حكا معنى إن جدا إني سكا رويتو حديثا شيئسات أصل حديث تا رويتشني أول ماهيفنتا ماهيفنتا كما يا رويتو حديثا أول ماهيفنشي شي ماهيفن ناشي صحابيني يتي ياتف يورم منزان الله صلى الله عليه وسلم فانطلق معه بابن له مجنون sai ya tafi wa da manzon Allah wani da nashi mahaukaci yana da da mahaukaci wannan sahabi sai kai shi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama au ibnu ukhtin lahu ko kuma dan yar uwar shi ne ba dan shi na cikin shi ba dan yar uwar shi qala jaddi ita mai riwaya sai tace a sai kakan nata yace falamma qadimna ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama qultu muna isa wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai nace inna ma'i ibnan li aw ibna ukhti li majnunun ya manzon Allah nazo da wani dana wa ko dan yar uwata wanda yake fama da hauka ataituka bihi tad'u Allah lahu nazo maka da shine dan ka roƙa mishi Allah qala sai manzon Allah yace itini bihi je ka kawo shi qala fantalaqtu bihi ilayhi yace sai na kawo wa manzon Allah wannan yaro wa huwa fir rikab na san manzon Allah yana cikin ayarin tafiya fantalaqtu anhu wa alqaitu anhu thiyab as-safari yace naje na dauko wannan yaro na sanya mishi ainihin tufafi saboda mu tafi mu je mu riski manzon Allah wa albastuhu thawbayn hasanayn na sanya mishi tufafi riga da wando ko riga da kwarjalle kyawawa guda biyu wa akhadtu bi yadihi hatta tahaitu bihi ila an-nabi sallallahu alaihi wasallama yace na kama hannun wannan yaro sai da na kai shurin annabi sallallahu alaihi wasallama fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace ij'al zahrahu mimma yalini ka juyo da bayan shi haka kusa da ni qala bima jami'i thawbihi min a'lahu wa asfalihi yace sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya kama ainihin wato gaban tufafin wannan yaro haka
ya tattare ya rike haka ma'ana dan bayan yaron ya fito sosai za a yi aiki kenan sallallahu alaihi wa sallama faja'ala yadribu dhahrahu yace sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rinka dukan bayan wannan yaro hatta ra'aytu bayada ibtayhi idan manzon Allah ya daga hannun shi zai daki bayan yaron haka shi wannan sahabi wanda ya kawo dan yace har ma nakan ga hammatar ya kamata ku saurara sahabin yace har nakan ga hammatar annabi sallallahu alaihi wasallama an ya daga hannun shi zai dukan haka wa yaqulu annabi yana dukan bayan wannan yaro yana cewa ukhruj adu wallahi ya kai makiyin Allah ka fita ukhruj adu wallahi ya kai makiyin Allah ka fita fa aqbala yanzuru nazara sahih laysa bi nazrihi al-awwal yace sai yaron ya rinka wai ga dama da hagu haka yana kallo kyakkyawa irin na masu lafiya ba kallo irin na mahaukata ba wanda aka zo da shi a dazu thumma aq'adahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya zaunar da wannan yaro baina yadayhi ya ainihin tayar da shi zaune fada alahu bima'in manzon Allah ya sa aka kawo mishi ruwa famasaha wajhahu wada alahu manzon Allah ya dangwalo wannan ruwa ya shafa wa yaron a fuska yana yi wa ainihin wannan yaro addu'a falam yakun fil wafdi ahadun ba'da da'wati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yufaddalu alaihi a duk cikin wannan tawagar tafiya tunda manzon Allah ya wannan yaro addu'a ba a sake samun wani da ainihin ake fifita shi akan wannan yaro ba saboda yaro ya samu albarkatuwa da addu'a annabi sallallahu alaihi wasallama wannan ainihin hadisi wanda al-imam Ahmad da Abu Dawud suka ruwaito ya nuna cewa annabi yakan fitar wa da mara lafiya aljani daga jikin shi da iznin Allah don gashi yana ce mishi ukhruj adu wallahi ya kai makiyin Allah ka fita ya kai makiyin Allah ka fita kamar yadda na fadi a dazu ashe wannan ya nuna aljanin ya shiga jikin shi ne tun daga shi yana cewa ya kai makiyin Allah ka fita da bai shiga ba zai ce ka fita ba mun fahimci wannan da kyau ko hadisi na farko kenan da wannan malami ya kawo hadisi na biyu sai ya ce wa fil musnad aidan har wa yau hadisi ya zo sahihi a cikin musnad na al-imam Ahmad an ya'la ibn murra daga ya'la dan murra qala yace ra'aytu min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama salasan ma ra'aha ahadun qabli yace naga abubuwa guda uku tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace babu wanda ya taba ganin irin waɗannan abubuwan kafin ni in gani a wurin ma'aiki wala yaraha ahadun ba'd yace kuma ba wanda zai sake ganin waɗannan abubuwa guda uku a wurin manzon Allah bayana yace laqad kharajtu ma'ahu fi safarin mun fita tare da annabi a halin wata tafiya hatta idza kunna bi ba'd at-tariq yace muna kan hanya mararna bi imra'atin jalisa sai muka wuce ga wata mace a zaune ma'aha sabiyyun laha tana tare da wani yaro nata fa qalat ya rasulullahi sai wannan mata tace ya manzon Allah hadha as-sabiyyu asabahu bala'un bala'i ya samu wannan yaro wa asabana minhu bala'un sakamakon bala'in da ya same shi mu ma ya same mu da ya haukace za a iya bacci za a iya bacci ba kaga kowa ba sukuni yu'khadhu fil yawmi la adri kam marra tace yana faduwa yayi ta birgima a wuni guda ba ma zan iya cewa ko so nawa ba ma'ana yana faduwa da dama qala sai manzon Allah yace na walinihi ki mi komin wannan yaro farafa'atuhu ilaihi tace sai na dago wannan yaro na mika mishi shi faja'alahu bainahu wa bain wasiqati ar-rahl sai manzon Allah ya sanya wannan yaro tsakanin shi da ainihin sirdin raƙumin da yake akai thumma fagharafahu sai ma'aiki ya bude bakin wannan yaro fana fasa fihi salasan yayi tofi sau uku wa qala yace bismillahi ana adu wallahi ikhfa ana abdullahi ikhfa adu wallahi ma'aiki yace bismillahi ana abdullahi ni ne manzon Allah kuma bawan Allah ikhfa adu wallahi ya kai makiyin Allah ka kaskanta abinda ma'aiki ya faɗi kenan thumma nawalaha iyyahu sannan sai ya mika mata wannan yaro da ya mika mata wannan yaro fa qala sai yace alqina sirraja'a fi hadha almakan idan mun zo dawowa ki zauna anan ki jira mu don ki ba mu labari fa akhbirina ma fa'ala ki ba mu labarin halin da yaron yake ciki qala sahabi mai riwaya yace fa dhahabna wa raja'na fa wajadnaha fi zalika almakan muka je muka dawo sai muka samu wannan mata a zauna a wannan wuri ma'aha salatu shiyahin tana tare da raguna guda uku. Faqala manzo Allah da ya ganta sai ya ce ma fa'ala sabiyuki, me ya samu yaranki, yaya halin yaranki? Faqala sai ta ce wallazi ba'asaka bil haqq, gaskiya za ta tabbatar fa. Sai da ke rantsuwa ta ce na rantse da Allah da ya aiko ka da gaskiya. Ma hasisna minhu shay'an hatta sa'a, tun daga ran da kai mai karatu har yau, har yanzu din nan ba wani mugun abu da ya sake dawo mishi. Fajtarir hadha alghanam, hadhihi alghanam, ka janya waɗannan raguna ya manzon Allah, a je a yi sha'ani. Qala, sai manzon Allah ya ce da sahabi, inzil khudh minha wahidatan wa rudd albaqiya, saukaka karɓi guda ɗaya sauran a mayan mata. To gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisai biyu, wannan a taƙaice ne malamin ya kawo, don wannan ana ta taƙaita al'amura ne. Manzon Allah ya yi ko? Gashi a hadisai biyu an ji, sai malam ya ce faqad akhraja ar-rasul sallallahu alaihi wasallam al-jinniyya, haƙiƙa manzon Allah ya fitar da aljani, bil amri wan nahyi wal la'an. To gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisai biyu, wannan a taƙaice ne malamin ya kawo, don wannan ana ta taƙaita al'amura ne. Manzon Allah ya yi ko? Gashi a hadisai biyu an ji, sai malam ya ce faqad akhraja ar-rasul sallallahu alaihi wasallam al-jinniyya, haƙiƙa manzon Allah ya fitar da aljani, bil amri wan nahyi wal la'an, ta hanyar umarni, ya umarce shi cewa ka fita, ya hane shi daga zalunci, wal la'an kuma manzon Allah ya kan la'ance shi. Mun fahimci wannan da kyau ko? Ya kan la'anci wannan ainihin aljani. Walakin hadhihi la takfa la taksi wahadaha, yace sai dai kuma wannan fa ka sani da cewa ba zai isar ba shi kadai, don imaninka da na manzon Allah iri ɗaya ne. Manzon Allah zai iya cewa aljannin fita ka bashi wuri sai ya fita, kai kuwa sai an ta jayayya. To shi yasa wasu suke cewa suna jin mu a kasar, ana cewa aljani kaza, ana to a ina ai an ce manzon Allah yana cewa ne ukhruj, zaka hada imanin mu ɗaya da na manzon Allah ne? Zamu zo mu karanto Annabi Isa alaihi salatu wassalam dakawa aljani tsawa yake sai fite ba mara lafiya wuri fa. Zaka hada imanin ka daya da na manzon Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da na Annabi Isa alaihi salatu wassalam? To shi yasa malam yake cewa umarni da hani din da kuma la'anta din kadai ba zai isar ba. Fa inna li quwwatil iman wa sibatil yaqin wa husnis sila billahi asarun kabirun fi hadha, yace domin karfin imani da tabbataccen yaqini da kyakkyawar alaka tsakaninka da Allah tana da tasiri a wajen wannan fa. Mun fahimci wannan ko? Zamu ji akwai inda yake wani zai gagare ka sai ka kira wani sai iya yin abin. Saboda me? Saboda mai yiwa ya fi ka karfin imani, ya fi ka ainihin karfin yaqini, ya fi ka kyakkyawan ainihin bauta ga Allah, sai abin ya gagare ka kai sai ka kira wani. To shine malam yake cewa waɗannan abubuwa suna da tasiri wajen ainihin fitar da aljani din. Ai mun fahimci wannan da kyau ko? Sai malam yace yudilluka ala zalika alwaqi'a attaliya, yace wannan labari da za a zo a kawo maka shi zai nuna maka haka cewa ƙarfin imani na da tasiri wajen kora aljani din. To tunda mun ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ko? To shin ai dai mun yadda da malaman fiqhu, dan yana cikin aqidar mu, mun yadda da sahabbai baki ɗayansu, Abubakar kuma shine gaba, kuma haka mun yadda da malamai na addinin musulunci baki ɗayansu mun amince da su, su al-Imamu Malik, al-Imamu Abu Hanifa, al-Imamu Ahmad ibn Hanbali, a da sauran su al-Imamu Shafi'i, ba wai ma su hudu ba kawai, dukkanin limaman Ahlus-Sunna mun amince da su. To ko an samu wani limami cikin aƙalla limaman nan guda hudu da muka yadda da su yana irin wannan abu? Sai malam yace al-Imamu Ahmad ya'muru al-jinniyya bil khuruji fayastajibu, al-Imamu Ahmad yana umarnin aljani ya fita daga jikin mara lafiya kuma aljanin yana amsa wannan magana. Har wayo muna karatu dai cikin wannan littafi Alam al-Jinni wa Shayatin na Sheikh Umar Suleiman Al-Ashkar, yanzu mun shiga shafi 41 zuwa shafi 42 zamu karatu. Yace ruwaya anna al-Imamu Ahmad kana jalisan fi masjidihi, har ruwaito cewa wata ran al-Imamu Ahmad yana zaune a masallacin shi. Iz ja'ahu sahibul lahu min qibal al-Khalifa al-Mutawakkil, yana zaune sai wani daga cikin almajiran shi ya taho mishi cewa khalifa ya aiko shi wurin shi faqala ga abinda khalifa ya aiko wannan almajiri na al-Imam Ahmad inna fi baiti amir al-mu'minin jariyatun biha sara cewa a gidan sarkin mu'minai fa akwai wata yarinya tana nan aljani ya buge ta wa qad arsalani ilayka litad'u Allah laha bil afiya amir al-mu'minin ya aiko ni wurinka ya Imam Ahmad cewa ka zo ka roƙa mata Allah ya ba ta sauki fa ta to barka ji wasu karfin imanin ma Imam Ahmad saboda karfin imani ma bai je ba aikawa yayi ba a tsaya ana gogormaya ma a kafar ba ana zaki fita tana ba zan fita ba a'a aikawa yayi fa ta'ahu al-Imam Ahmad na alaini min al-khashab Imam Ahmad ya samu wasu takalma guda biyu masu dunduniya ta katako guda biyu ya ba wannan almajiri nashi wa qala yace izhab ila dar amir al-mu'minin ka tafi gidan sarkin mu'minai wajlis inda ra's al-jariya ka zauna daidai kan wannan yarinya wa qul lil jinni kai magana da aljannin ka ce da shi qala laki ahmad qala laka ahmad Imam Ahmad ya ce da kai ayyuma ahabbu ilayka cikin abubuwa biyu wanne ka fi so Imam Ahmad ne yau aike takhruju min hadhihi al-jariya abu na farko ko dai ka fita daga jikin wannan yarinya salin alim ba duka ba zagi aw tusaffad bi hadha an-na'alaini bi hadha an-na'al 70 ko kuma ai maka duka 70 da wannan takalma guda biyu wanne ka fi so aljani wanne kake zabi fadhahaba ar-rajul wa ma'ahu an-na'al ila al-jariya wannan mutun ya dauki wadannan takalma ya tafi wurin wannan yarinya kamar yadda al-Imam Ahmad ya ce mishi وجلس عند راسها يزونا ديدي كانتا وقال كما قال له الامام احمد يد امام احمد يغا مشي فقال المارد على لسان الجاريه سي الجنين يي مغانا احرشن wannan yarinya yace as-sam'u wat-ta'atu li ahmad naji abinda ahmad ya fadi kuma nayi biyayya law amarna an nakhruja min al-iraq la kharajna minhu yace wallahi da Imam Ahmad zai ce mu fita daga Iraqin nan gaba ɗaya za mu fita balle daga jikin wannan yarinya innahu ata'a Allah Imam Ahmad yayi wa Allah ta'a wa man ata'a Allah ata'ahu kullu shay'in wanda dai yake wa Allah ta'a komai ma zai mishi ta'a thumma kharaja min al-jariya sai fita daga wannan yarinya fa hada'at sai ta samu sauki wa ruziqat auladan har ma Allah ya azurta ta da yaya ka ji karfin imani ko falamma mata al-imam da al-imam Ahmad ya rasu adala halmari sai wannan aljani ya dawo wannan yarinya fasada ala hal amiru sahiban min ashabi Ahmad sai sarkin mu'minai ya aika sai sarkin mu'minai sai ya aika al-imam Ahmad ya rasu shine sai ainihin sarkin mu'minai sai ya aika cewa a kira wani almajiri daga cikin almajiran al-imam Ahmad ibn Hanbali Allah ya kara mishi yarda haka al'amarin ya kasance lokacin da al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya rasu sai wannan aljami ya dawo wannan yarinya sai al-Imam a'a sai sarkin mu'minai ya aika cewa a kira wani almajiri cikin almajiran al-Imam Ahmad fa hadara wannan almajiri ya halarto wa ma'ahu zalika an-na'al ya dauko wadannan takalman nan da Imam Ahmad ya taba yi aiki da su wa qala lil-marid yace wannan aljani ukhruj ka fita wa illa darabtuka bi hadha an-na'al in ku bazaka fita bazan maka duka da wannan takalmi fa qala al-marid sai aljannin yace la uti'uka wala akhruj bazan maka da'a ba balle in fita amma ahmad ibn hanbal faqad ata'a allah fa amarna bi ta'atihi imam ahmad dai wa allah biyayya dan haka allah ya umarce mu muka yi mishi ta'a amma kai kan bazan mu fita ba menene lisanul hal kai baka yi wa allah ta'a ba ina zan yi maka ta'a an fahimci wannan da kyau ko to shi yasa ashe al'amarin karfin imani ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama gashi to fi yayi kawai yace wa aljannin ya fita ya ba yaro guri imamu ahmad ma yana zauna a gida yana zauna a masallaci ya aika gidan aka je kuma aljannin ya fita mun fahimci wannan to abin da ake so ka fahimta shine duk abu wanda ya zama akwai maslaha a cikin shi dangane da ainihin samun sauki to ba a sharɗanta cewa sai abin da aka samu nassan wa fassan daga annabi sallallahu alaihi wasallam an ba haka ba bai halatta ba idan ka dauki wannan mazhabin wallahi kai ma baka iyawa mun fahimci wannan yanzu nan darbejiya da muke jika muke sha idan ka ce kai ba za ka yadda da wannan ba sai an kawo maka hadisi haddathana kaza 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 an rasulillahi shariba darbejiyawa akwai muhaddisin da zai kawo wannan sai dai ya ƙarya mun fahimci wannan ko to magani abin ka'ida cikin magani shine kada haram ko